إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna kara jinjina da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana mai albarka inda muka hadu a wannan rana ta litinin muna 16 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka a nan masjiduna na Aisha radiyallahu ta'ala anha take nan unguwar Lulwani Quarters a nan cikin garin Bauchi domin gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Sharhu Sunna na al-Imam Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Balbahari Allah madaukakin sarki ya mishi rahama tare da sharhi na fadilatu Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi baki daya wannan littafi na sharhu sunna wanda yake littafi ne mai wato girma kwarai da gaske littafi ne mai matsayi littafi ne mai daraja musamman wajen kokarin wato bayyana hakikanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai mutane suna da bukatuwa kwarai da gaske zuwa ga a ci gaba da bayyana musu menene hakikanin addinin Allah kuma mecece hakikanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin samun kubutar da su da kuma addinin su daga masu kawo farmaki a cikin addini babu abinda Allah zai ma mutum gata da shi kamar ya fahimci wane ne ubangijin sa menene addinin sa wane ne annabin sa ya fahimci menene hakikanin abinda Allah ya yadda a bauta mishi da shi menene kuma abinda Allah bai yadda a bauta masa da shi ba ya fahimci menene hakikanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi ya fahimci menene abinda yake bako ne a cikin addini domin wannan shi ita ce kadai hanyar da zaka sa ya tsira wato a cikin addinin sa don shi addinin musulunci addinin Allah ana yin shi ne bisa ilimi, ana yin shi ne bisa basira. Duk abin da aka yi shi in dai ba bisa ilimi ba, ba bisa basira ba, ba wato bisa hujja daga Alkur'ani da Sunna, bisa fahimtar magabata na kwarai ba, to wannan abin karshe zai zama mutum asara a gaba ga Allah ranar tashin alkiyama. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Duk wanda yayi aikata wani aiki a cikin addini matukar ba da umarnin mu yayi ba, ma'ana ba mu muka sashi ba, ba mu muka bashi izinin yayi ba, to an mayar mishi da kayan shi. Allah baya so addinin musulunci bai da bukatar wannan abu. To wannan littafi na sharh sunna zai yi mana bayani insha Allah ta'ala akan menene hakikanin addinin musulunci, sannan kuma menene ingantaccen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mecece aqidar wato musulmai dangane da abin da ya shafi addinin Allah, dangane da abin da ya shafi Ubangiji, dangane da abin da ya shafi wato Alkur'ani da sauran mu'amaloli da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a tsakanin bayi. Allah ta'ala ya samu dace. To na farko dai shi malamin da ya rubuta wannan littafi, kamar yadda muka ji sunansa, shine al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Wato wannan lafazi na Al-Barbahari ana jingina shi ne zuwa ga garin su na Barbahar, domin idan an kara wannan ya'u din ta nisba sai zama an jingina mutum ne zuwa ga garin su, kamar mutum dan Bauchi ne a Larabci sai a ce da shi Al-Bauchawi, dan Kano ne sai a ce da shi Al-Kanawi, dan Gombe ne sai a ce da shi Al-Gombawi, saboda a jingina shi zuwa ga me, zuwa ga garin su. To wannan shi yasa ake kiran shi da Al-Barbahari, saboda garin su garin Barbahar. Al-Imam Al-Barbahari Allah madaukakin sarki ya mishi rahama ya kasance mutum ne mai wato kira zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama karkashin mazhaban Hanabila, wanda kuma shine babban malamin su a lokacin sa. Sannan mutum ne wanda yake fadan gaskiya ba tare da tsoron zagin mai zagi ko zargin mai zargi ko koshin mai koshe ba. Yana da tsanani wajen inkari ga bid'a da ƴan bid'a da son zuciya da ƴan son zuciya. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi kaifin harshe da kuma hannu wanda yana iya bayani da harshe sosai, sannan kuma yana iya rubutunsa da hannu ya kuma fidda abin da ya kamata ya fidda shi a matsayin wato ainihin abin da ya shi na addini da kuma hujja daga Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Saboda haka wannan yasa wannan malami ya rubuta wannan littafi wanda yake mai suna wato sharh sunna. To kai tsaye insha Allah ta'ala zamu karanta wani abu insha Allah daga cikin abin da shi malam ya rubuta tare da sharhin da shi malam Fauzan yayi, muna roƙon Allah dukan su ya saka musu da alkhairi. Malam yace qala al-Barbahari rahimahullah, alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa manna alaina bihi wa akhrajana min khairi ummatin fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda والحفظ مما يكره ويسخط. الامام البربهاري الله يمشي رحمه yake cewa alhamdulillahi alladhi hadana lil islam, yace jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana hanyar musulunci. Wa manna alaina bihi, ya kuma yi mana baiwa da kyauta na addinin musulunci. Wa akhrajana fi khairi ummatin, muna roƙon Allah da ya fitar da mu a cikin mafi alkhairin al'umma. Fa nas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, muna roƙon Allah ya datar da mu da abin da yake so kuma yarda da shi. Wal hifz mimma yakrahu wa yaskhat, muna kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu ya kare mu daga abin da yake ki da kuma abin da yake fushi da shi. Wannan shine nassin da malam al-Imam al-Barbahari ya kawo domin gabatarwa ko kuma muqaddima na wannan littafi. To sai malam Fauzan mai sharhi sai yake cewa hadhihi khutbatul kitab, wato wannan shine gabatarwa da malam ya yi ma littafin lokacin da zai rubuta littafin. To sai wannan khutba din kaddamarwa kenan, kaman sharan fage ne yayi, domin ka fahimci menene yake so ya kawo a cikin littafi kuma me yake so ya rubuta. Fa bada'a bi alhamdulillah, da ya tashi sai ya fara da lafazin alhamdulillah, amalan bis sunna, saboda aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yahmadullaha wa yuthni alaihi fi kitabatihi wa mukhatabatihi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana jinjina ga Allah, yana godiya ga Allah, yana yabon Allah a lokacin da zai yi rubutu, ko kuma lokacin da zai hudubobin sa, ko zai yi wasu jawabai, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi jawabai, ko kuma zai sa a yi rubutu zuwa ga wani, ko wani abu makamancin haka, manzo Allah yana farawa da godiya ga Allah. Hasali ma idan zai hudiba, abinda yake farawa da shi shine hudubatul haja, wanda muka san shi innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, zuwa ƙarshe kaga ya fara da godiya ga Allah kenan. Wa hakaza kana salafus salih wa ahlul ilmi yabda'una kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim. Malam yace haka nan kuma magabata na ƙwarai da malamai na ilimi sun kasance idan za su rubuta littafin su, suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim, iqtida'an bil kitabil aziz, domin su yi koyi da littafin Allah, littafi mai girma, littafin alqur'ani. Kaga in ka bude alqur'ani daga bangon dama, abinda zaka fara cin karo da shi shine ne bismillahir rahmanir rahim. Wa bilhamdulillahi rabbil alamin iqtida'an bi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suna fara littafin su da alhamdulillahi rabbil alamin, saboda wato koyi da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa innahu kana idza arada an yakhutuba aw yatakallama aw yunabbiha ala shay'in, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana so yayi wani jawabi ko wata huduba, ko yana so yayi wata magana ko yayi wani tambihi, yahmadullaha wa yuthni alayhi, yana farawa ne da godiya ga Allah da kuma yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubayyinu ma yuridu bayanahu alayhi salatu wa salam, sannan kuma sai yayi bayanin, ya bayyana abinda yake so ya bayyana. Yace fal muallifu nahadha hadhal manhaja, nahaja hadhal manhaja muqtadiyan biman salafa wa huwa albada'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Yace mai wannan littafin shine al-Imam al-Barbahari, ya dauki wannan manhajin domin koyi da magabata, shine farawa da lafazin alhamdulillah, farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da magabata na ƙwarai, lokacin da mutum zai fara jawabi ya fara da bismillahir rahmanir rahim, sannan kuma ya daura da wato ainihin godiya da jinjina da yabo ga Allah. Sai dai abin da yafi shine in mutum zai yi jawabi, abin da yafi shine ya fara da innal hamdulillah, baya ba sai ya dauko ta mukaddima ta daban ba. Lokacin da mutum zai yi huduba ko zai yi wa'azi, abin da yafi falala shine ya fara da innal hamdulillah, domin shine ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda yazo a cikin littafin al-khutbatul haja allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'allimuha ashabahu, wannan shine ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Malam yake cewa wa ma'ana alhamdulillah, ma'anan lafazin alhamdulillah ay jami'ul mahamidi lillahi azza wa jalla, wato dukkanin godiya, domin kace alhamdu ka kawo shi da adatut ta'rif, yana bayani ne wato an kawo shi ne fi bayanil jins, ma'ana duk wani godiya, dukkan wata jinjina da godiya, to tana komawa ne zuwa ga Allah, tana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin koda wani ne ya yi maka wani abu, to kafin ya yi maka wani abun, wannan abun ya same ka sai da izinin Allah. Saboda haka lokacin da zaka gode mishi, to kafin ka fara gode mishi sai ka fara gode ma Allah, domin Allah ne ya bashi izinin ya yi maka abun da ya cancanci ka gode mishi. Muna fahimta ko? Sai dai kaga ka'idar musulunci, ba za ka ce to ai koda ka bani dama nawa ne Allah ya kawo shi ta wajenka, da haka ba sai na gode maka ba a'a manzo Allah yace la yashkurillaha la yashkurillaha man la yashkurun nas duk wanda baya gode ma mutane to bai gode ma Allah duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah kaddara ce ta Allah sai kuma ya kawo ta sababin wani almuhim shine Allah ake fara gode ma kafin kowa saboda haka malam yace alhamdu huwa almadhu wassana'u alal mamduh lafazin alhamdu shine yabo da jinjina da kuma wato ainifin a girmamawa da yabo ma wadanda ake yabansa fallahu jalla wa ala yuhmadu li dhatihi Allah madaukakin sarki ana yaba masa a gode masa saboda zatinsa ma'ana shine shi Allah ya cancanci yabo da godiya ba lallai sai yayi maka wani abin da kai kake jin ya maka abin farin ciki ba kawai zatin cewa shi shine ubangiji to ya cancanci a gode masa wa yuhmadu li asma'ihi wa sifatihi ana gode ma Allah a yaba masa saboda sunayensa da kuma sifofinsa wa yuhmadu subhanahu ala af'alihi ana godiya ga Allah a yaba ma Allah akan ayyukansa falahu jami'u anwa'il hamd daka duk wani nau'in godiya to yana tabbata ne ga Allah li anna jami'an ni'ami minhu subhanahu domin dukkanin ni'imomi gaba dayansu karankata kaf suna zuwa ne daga wajen Allah Allah shi yake saukar da ni'imomi a lokacin da ya ga dama wa amma ghayruhu amma duk wanda ba Allah ba fayuhmadu ala qadri ma yusdi min aljamil to ana gode masa ne gurgudan abin da ya aikata mai kyau gurgudan abin da yayi mai kyau to sai a yaba mishi amma shi Allah duka ayyukansa da wanda kake ganin su masu dadi da wanda kake ganin su marasa dadi da wanda kake ganin su masu kyau da wanda kake ganin su ba masu kyau ba to ana gode ma Allah akan haka ana gode ma Allah akan haka Allah ya azulta ka ka gode masa jari ya kare kai godiya ma Allah muna fahimta ko yawa saboda duk yadda kake ganin Allah ya kwace maka ni'ima kaza to ai akwai wasu ni'imomin da Allah ya baka wanda in ya kwace maka su koda ya baka waccan da ya kwace ba za ka mora ba idan jari ne Allah ya baka sai barka da lafiyarka kafarka lafiya lau kana takawa hannayenka lafiya lau to in ya ga dama sai tara maka miliyoyi sai kwace kafafuwa sai kwace hannaye sai ma ya kwace hankali kai kuwa koda an tara maka miliyoyi ba hankali yaushe zaka more shi babu lokacin mora saboda haka shi Allah a dukkan ayyukan da yayi to yana cancantar a yaba masa yana cancantar a gode masa walakin alhamdul mutlaq alkamil alshamila huwa lillahi azza wa jal malam yace sai dai godiya sakakkiyar godiya cikakkiyar godiya wacce ta kunshi komai da komai ana yi ne ma Allah ta'ala shi kadai fala yajuzu laka an taqula bai dacewa gare ka kace alhamdu li fulani bi ma'ana istighraq wato bai dacewa a gare ka kace alhamdu li fulan ai dukkan godiya ta tabbata ga wani wanda ba Allah ba bai dacewa gare ka hadha la yajuzu illa lillah wannan bai dacewa a fadi ga kowa in ba Allah ba kama fil qur'ani kamar inda yazo a cikin alqur'ani Allah yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda shine mai rahama shine mai jinkai sannan Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da kasai sannan kuma ya halicci dukkanni ya halicci haske alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah makagin halittar sammai da kasai malam yace amma an taqula amma ka budu baki ka ce wai ashkuru fulanan ka ce ina godiya ma wani ai ahmadu fulanan ala kaza wa kaza ko kuma ka ce na gode ma wani a bisa kaza da kaza da yamu bi ma'ana takhsisi shay alladhi min ajlihi hamidtahu aw shakaltahu alayhi fala bas wato ya zamana ka kebance dalilin da yasa kake godiya gare shi ko kake yaba mishi to wannan babu ne abun nufi shine shi Allah in an zo za a ce godiya gaba ɗaya ta tabbata gare shi a kowane hali, a kowane yanayi. Muna fahimta ko? Amma shi wane sai dai a kalli aikin da yayi a ce to muna gode ma wane bisa kaza da kaza da yayi. Muna gode ma wane da wane da wane saboda sun taimaka an yi kaza da kaza a masallaci. Muna godiya ga wane da wane da wane sun taimaka wajen kaza, sun taimaka wajen kaza, sai a gode musu bisa ga aikin da suka yi na alheri. Amma ba za a ce godiya gaba daya tana tabbata ga wane ba. Muna fahimta ku? Yawwa, saboda kar ka dauki maganar wani dan siyasa, Allah ya yafe mishi. Eh, nace kafin gode ma Allah zan fara gode ma mutanen Gombe. Allah ka sa mu dace. Malam yace amma an taqula alhamdu li fulanin fa hadha la yajuzu illa fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Kace godiya gaba ɗaya ta tabbata ga wani, to bai dacewa sai a haƙin Allah madaukakin sarki. To wannan shine ma'anan alhamdu da malam ya fara da shi, da yace alhamdulillah. Wallahu, lafazin Allah ismun min asma'ihi ta'ala, suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki. Wa ma'anahu, abun ma'anan wannan suna na Allahu shine al-ma'luhul ma'bud, wato shine abun bauta wadda ba wanda ya cancanta a bauta mishi in ba shi shi ba, in ba shi shi kadai ba, ba wanda yake da haƙƙin a bauta masa shi shi kadai. Li'annal uluhiyata ma'anaha al-ubudiyya, domin in an ce al-uluhiyya to ma'ananta ita ce bauta, ubudiyya kenan. Saboda haka in an ce Allahu abinda ake nufi shine al-ma'luhu, to ma'anan al-ma'luhu shine al-ma'budu, wanda ake allantar da shi a bauta mishi shi kadai, wanda ba wanda yake daukan ma'anar Allah in ba shi shi kadai ba. Wannan shi yasa shi kadai ne yake da wannan suna, domin mafiya yawan sunayen Allah idan kana karanta Alkur'ani zaka ga Allah yakan ƙara ma wasu lafazin sunan ba ma'anar sunan ba. Kamar sunan Allah Al-Aziz, Allah ya kira wanda Al-Aziz a Qur'ani, qalat imra'atu al-aziz al-ana hasas al-haq, kaga Allah shine Al-Aziz, amma ya kira wanda Al-Aziz. Allah shine Al-Azim, Allah shine Al-Majid, ya kira Qur'ani da Majid, ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da Ra'ufur Rahim, kuma sunan Allah ne. Ya ce dan Adam Sami'an Basira ne, kuma sunan Allah ne Sami'an Basira. Amma sunan yayi kama ne a lafazi banda ma'ana. Muna fahimta ku? Allah na ji yana gani, dan Adam na ji yana gani, amma jin dan Adam da ganinsa ba iri ɗaya ne da jin Allah da ganinsa ba. Jama'a muna fahimta ku? Amma lafazin Allahu ko a lafazin Allah bai taɓa arama wani ba. Allah bai taɓa yadda wani a kira shi da sunan Allahu ba. Mun gane ku? Shi yasa bisa ga wannan za mu fahimci ɓacin aƙidar ɗan komai Allah. Kaga wannan aƙida ce da hankali ba zai iya ɗaukanta ba. Kai yanzu ka kalli kanka, tsakaninka da Allah ka kalli kanka, kawai a ce maka kai Allah ne, yanzu ya za a yi kai da cewa kai Allah ne? Ta yaya za a yi kai da cewa kai Allah ne? Ai kai ba sai an gaya maka aya ba, daga ganin kanka ka san wallahi kai ba Allah bane. Daga ganin kanka wallahi ka san kai ba Allah bane. Saboda siffofi na ƙasa da suka tattara a gare ka. Awanni da suka shuɗe yanzu mafiya yau mu muna bacci. To ya zai Allah ya bacci. Manzo Allah ya ce inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanam. Allah baya bacci. Kuma ma bai dace ga Allah bai a ce yana bacci. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah ko gingiri baya yi ballanta na bacci. Kai dan Adam kana ci kana sha. Shi yasa da Kiristoci suka ce Annabi Isa da mahaifiyarsa alloli ne, Allah ya ce a Malmasihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqatu, sai ce kana ya'kulani at-ta'am. Allah ya ce da Annabi Isa da mahaifiyarsa ba alloli bane. Annabi Isa manzo ne, mahaifiyarsa siddiqa ce, daga cikin siffofin na ƙasa da ya hana su zama Allah. Allah ya ce kana ya'kulani ta'am, sun kasance suna cin abinci, suna cin abinci. Kaga shi duk wanda ke cin abinci ba Allah bane shi. Ashe kenan ba yadda za a yi cikakken hankali ya karbi aqidar komai Allah ne. Aqida ta hululiyya. A ce kai Allah ne, kai ma Allah ne, kai ma Allah ne. Ba zai yi ba. Hankali ba zai dauka ba. Hankali ba zai dauka ba. Kana ganin kanka ba sai an gaya maka ba kai ka san kai ba Allah bane. Kuma in ka kalli yanayin duniya, koda baka kalli ayatul shar'iyya ba, ka kalli ayatul lahil kauniyya, wallahi ka san ba Allah in ba Allah ba. Allah ne shi kadai, shi kadai ne Allah. Allah yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Inda a ce a sama da ƙasa akwai wani Allah koma bayan Ubangijinku, Allah yace da sama da ƙasa sun jima da rushewa. Sama da ƙasa da sun jima da rushewa. Ka taba ganin an yi sarki biyu a gari ɗaya kuma matsayinsu ɗaya kuma an zauna lafiya? Yanzu ɗan uwanmu mutanen jihar Kano kullum ba rikici suke ta yi ba. Saboda me? Saboda an ce sarakunan ne. Ka ku ai ba zai yi a zauna lafiya ba. To yaushe kuma kake tsammanin a duniyar Allah kuma a ce akwai wani Allah bayan Allah? Shi Allah ne kuma kai ma Allah ne. Yaushe hankali zai ɗauki wannan? Hankali ba zai taɓa ɗaukar wannan ba. Saboda haka babu wani Allah in ba Allah ba. Allah shi ne kaɗai abin bauta, kuma duk wanda ba shi ba ba Allah ba ne shi. Duk wanda ba shi ba ba Allah ba ne. Duk wanda kuma ya yarda da aƙidar cewa akwai wani Allah kuma bayan Allah mahaliccin sammai da ƙasa, kafiri ne shi. Kafiri ne shi. Duk wanda ya ji maransa akwai wani abin bauta kuma bayan Allah, wallahi kafiri ne shi. In kai shi kan kafircinsa, wallahi kai ma kafiri ne. Kai kokonto, kai ɗarɗar, kai anya ko za a ce masa kafiri, wallahi kai ma ka fita. Saboda haka wannan aqida ce mummuna, Allah ya tsare mu daga sharrinta. Saboda haka malam ya ce wa huwa ismun la yuqlaqu illa ala Allah. Lafazin Allahu suna ne da ba a jingina ma kowa in ba Allah ba. Walam yatasamma bihi ahadun ghayra Allah abadan. Har abada ba za a taɓa samun wanda za a jingina masa wannan sunan ba in ba Allah ba. Har abada ba a taɓa yi ba a baya, kuma har abada ba za a samu ba. Hatta aljababira wal kafara wal mulahida wal malahida. Malam yake cewa hatta jabbiran mutane da masu girman kai da masu ilhadi mulhidai, wato da masu kama ƙarye ƙarya a ƙasa, ma minhum ahadun samma nafsahu Allah, babu wani a cikin su da ya taba kiran kansa cewa shi Allah ne. Kalli Fir'auna mana. Fir'auna da yazo sai yace me ana rabbukumul a'la, bai ce ana Allahu ba, sai yace ni ne rabbukum, bai ce ni ne Allahu ba. Saboda shi a kiran kanshi ya san sunan Allahu, duk kafircinsa da taurin kansa sunan Allahu ya masa girma. Sunan Allahu ya yi mishi girma. Shi ya sa malam ya ce Fir'aunu ma qala ana Allah. Fir'auna bai ce ni ne Allah ba, wa inna ma qala ana rabbukumul a'la. Abinda ya ce kawai shi ne ni ne Ubangijinku mafi ɗaukaka. Fa hadha ismun khasun billahi azza wa jalla. Wannan suna ne da yake banci Allah madaukakin sarki shi kadai, wanda babu wani wanda ya cancanta da a jingina masa wannan sunan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Sai ce wa rabbul alamin, ma'ana rabbul alamin Ubangijin talikai kenan. Ar-rabbu ma'anahu al-malikul mutasarrif. Ma'anan ar-rabbu shine mamallaki, mai jujjuya duniya yadda ya ga dama. Wal alamin ma'anan al-alamin talikai kenan, jam'u alam, mufradinsa guda ɗaya shine alam, taliki kenan. Alimin talikai kenan. Wa huwa jami'ul makhluqat, shine duk wani halitta, duk wani abin halitta, in dai ba Allah bane to yana cikin alamina. Duk wani abu a duniya sama da ƙasa, in dai ba Allah bane shi to yana cikin alami. Wallahu huwa rabbuha wa khaliquha, Allah kuma shine Ubangijin duk wata halitta, shine mahalicin duk wata halitta wa mudabbiruha Allah shine mai jujjuya lamuran halittun yadda ya ga dama wa ma'buduha Allah shine abun bauta wa ilahuha Allah kuma shine wato ainihin ubangijin dukkanin wani abu dukkanin wani halitta shine rabbul alamin kenan yace wa qauluhu fadin malan da yace alhamdulillahi alladhi hadana lil islam jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ya nuna mana addinin musulunci al-islamu akbaru ni'ima malam yace musulunci ita ce mafi girman ni'ima duk wata ni'ima a duniya to tana bayan musulunci qala ta'ala Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina Allah yana cewa a yau ran da aka saukar da wannan ayar Allah ya ce na cika muku addinin ku tam na kuma cika muku ni'imomi na a gare ku sannan na yarda musulunci ya zama addini gare ku saboda haka addinin musulunci ni'ima ce daga Allah da duk wanda ya same ta to ya samu ni'ima mai girma duk wanda ya rasa ta ya rasa ni'ima mai girma fa bil islami tammatin ni'matu alal muslimina malam yace tanadiyar musulunci ni'imar Allah ta cika akan musulmai wallahu jalla wa ala yaqulu Allah madaukakin sarki yana cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu Allah yana cewa ka ce da su da ni da falalar Allah da rahmar Allah su yi wato farin ciki su ji dadi sai ce fadlullah huwa alislam falalar Allah ita ce musulunci war rahmatu bi alquran rahmar Allah kuma ita ce alqurani falyafrahu bil islam wa bil quran si farin ciki su nuna jin dadin su da Allah ta'ala ya azunta su da musulunci da kuma alqurani wa hadha fihi li itirafu minka bi anna al fadla lillahi fi hidayatika lil islam wannan kuma wato itirafi ne daga wajenka tabbatarwa ne daga gare ka cewa falala ce ta Allah da ya shiryar da kai zuwa ga addinin musulunci wa bi isti wa bi irshadika ilayhi da ya nusar da kai zuwa ga addinin musulunci wa tasbitika alayhi da ya tabbatar da kai akan musulunci hadha fadlun min Allah wannan falala ce daga Allah la bi haulika wala bi quwwatika ba da wayonka ko da baranka ko da karfinka ka samu musulunci ba wa inna ma huwa tawfiqun min Allah azza wa jalla dace ne daga wajen Allah madaukakin sarki fa huwa alladhi hadaka Allah shine ya shiryar da kai walidhalika yaqulu ahlul jannati idha dakhalu aljannata yawm alqiyama wannan yasa yan aljanna idan suka shiga aljanna ran tashin alqiyama Allah ka samu a cikin su sai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ya nusar da mu zuwa ga hanyar musulunci har muka shigo aljanna in ba din Allah ya shiryar da mu ba to da ba za mu shigo ba da ka ganin daman Allah ne shiriya ce daga Allah subhanahu wataala da ya ga dama ya shiryar da mu ya kuma nuna mana wato ainihin hanyar musulunci saboda haka in kaga kana musulunci to kar kai ma Allah alfahari kar kai ma Allah fariya kar ka nuna ma Allah cewa kai kai ne wani kai ba kowa bane Allah ne cikin ikon sa da ganin daman sa ya nusar da kai hanyar musulunci domin in ba da musulunci ba da wata kila dukan mu da ba mu san inda muke ba tamu san inda muke ba da yanzu muna can wasu wajajen ayyukan banza ayyukan asha amma saboda musulunci Allah ya nusar da mu ya shiryar da mu addinin musulunci Allah muna ƙara godiya gare ka yace qauluhu fadin malam da yace wa manna alaina bihi Allah ya mana baiwa da musulunci al-islamu minnatun min Allah subhanahu wa ta'ala musulunci baiwa ce daga wajen Allah wa illa in ba haka ba fa Allahu la yajibu alaihi shay'un li ahad Allah ba wani wanda yake da wani haƙi na wajibi akan Allah ba wanda yake da wannan wa inna ma huwa yatafaddalu ala ibadihi bil islam Allah shine cikin ganin daman sa da ikon sa yake wato ainihin yi ma bayin sa falala ta hanyar musulunci wa bin ni'ami da ni'imomi masu yawa wa bil afiyati da lafiya wa bil arzaq da arziki falala ce ta Allah ya baka musulunci ya baka lafiya ya baka ni'imomi masu yawa ya baka arziki ba wai haƙi ne naka kai na wajibi akan Allah qauluhu malam yace da yace wa akhrajana fi khairi ummati Allah ya fitar da mu a cikin mafi alkhairin al'umma akhzan min qawlihi ta'ala malan ya dauko ne daga fadin Allah da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas malan yake cewa Allah yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar don mutane ku ne mafi alkhairin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa antum tufuna 70 ummatan antum afdalu antum khayruha wa afdaluha ala Allah wato ainifin a ku ne cika makon al'umomi guda 70 kuma ku ne mafi falala mafi alkhairi a wajen Allah fa qawluhu da yake fadin Allah da yake cewa kuntum hadha khitabun lil muslimina wannan magana ce Allah yake ga dukkan musulmai ku musulmai gaba ɗayan ku kun kasance khayra ummatin ay khayral umami mafi alkhairin al'umma wal ummatu al muradu biha al jamaa idan aka ce al'umma a larabci to abinda ake nufi da ita ita ce jama'a taron jama'a kenan khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'ammal qawluhu lin nas mala yace kula da fadin Allah da yace lin nas fa khayru hadhihi al umma la yaqtasiru alaiha al khayrun wannan al umar bai tsayu akan ta ita kadai ba shi yasa Allah yace ukhrijat lin nas ba ce ukhrijat binan nas ba ba ce an fitar da ku daga cikin mutane ba sai aka ce an fitar da ku don mutane wato alkhairun kun ya amfane ku sannan kuma ya amfani sauran al'umomi wa inna ma yata'adda lin-nasi fi ad-da'wati wal-jihadi wat-ta'limi wal-irshad alkhairun al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tashi daga kan al'umar yayi naso zuwa ga sauran mutane ta hanyar da'awa da jihadi da karantarwa da nusarwa la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa yatruka al-akharin bai dacewa bai yi ba a ce mutun yayi karatu shi kadai sannan yayi aiki da karatun shi kadai ya kuma bar sauran mutane ba tare da ya koyar da su ba wannan bai dacewa bai kamata ba balla budda an yanshura da'wa wajibi ne ga duk wanda ya karatu ya yada da'awa ya watsa da'awar wa yanshura al-ilma ya watsa ilimi wa yanshura al-khair ya watsa al-khairi wa yad'u ila Allah ya kira zuwa ga Allah wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar ya kira zuwa ga yayi umalni da kyakkyawa yayi hani da mummuna fa yakuna udwan amilan fi mujtami'il muslimina daka wato ainihin sai ya zama wata gabace mai girma ginshiki ne mai girma wanda yake ma'aikaci ne a cikin al'ummar musulmai sai zama ginshiki ne a cikin al'ummar musulmai saboda ya koya kuma ya koyar fa qawluhu ukhrijat lin-nasi da Allah yake cewa an fitar da ku don mutane ma'anahu ukhriju ma ukhriju li anfusihim faqat ba a fitar da su don karan kansu kadai ba wa inna ma akhrajahum Allahu lin-nasi Allah ya fitar da su ne domin mutane ma'ana abin nufi shine ita al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake so ya siffanta da alkhairin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama dabi'arsa ita ce ko meye ya samu a rayuwa gaba daya to amfanin abun bai takaituwa akan sa shi kadai muna fahimta ku musulmi nagari bai da dabi'ar kaza daga ni sai yayana kura daga ke sai raminki daga ke sai rabin yayanki wannan musulmi bai zama haka dabi'ar musulmi ita ce duk abin da ya samu na ko menene in dai wani na iya amfana da shi to bai masa kaulu baya ruwa dukiya ce ilimi ne matsayi ne alfarma ce yake da ita bukata ce wani dan uwansa musulmi yake da ita zuwa gare shi to baya wasa baya masa ruwa wannan tace dabi'ar musulmi amma in kaga mutum mai kauran abinda Allah ya bashi na dukiya ko ilimi ko matsayi ko alfarma ko wani abu makamancin haka to ya sauka daga dabi'ar da Allah ya daura al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakanta muna fahimta ku saboda haka alkhairin al'umar yana tabbatuwa ne a lokacin da wanda ya samu yake tuna ina wanda bai samu ba wanda yake da shi yake tuna ina wanda bai bayi da shi wanda Allah ya bashi yake tuna yaya za a yi wani ya mora sanadiyata malam yace qauluhu da malam yace fa nas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake so kuma yadda da shi al insanu yas'alu Allah as-sabat malan yace mutum kullun yana roƙon Allah tabbatuwa ne walau kana ya'rifu al-haq koda ka san gaskiya wa ya'malu bihi koda kana aiki da gaskiya wa ya'taqiduhu koda kana i'tiqadin gaskiya a zuciyarka fala ya'manu an yaziga wa an yuftana bai da cikakken amincin cewa ba zai kauce ba ko a fitine shi a cikin addini bal ta'ati fitnatun wa tahtaju bal ta'ati fitn bi an ta'ti fitanu wa tahtajuhu wa tahtajuhu bi an ta'ti fitanu wa tahtajuhu bai amintuwa cewa wai fitina ba za ta zo ta kawar da shi daga kan hanya ba kar kaga cewa yau kai ne musulmi yau mu ne ahlus sunna yau mu ne kullun zuwa wajen wa'azi al a'malu bil khawatim karshen ake dubawa Allah ya ce mu annabi kai ma in ba dun mun tabbatar da kai ba saura ka danka karkata walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila to in har Allah na ce mu annabi in ba dun mun tabbatar da kai ba da ka karkata to ina kuma ka kai da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yudhillu an sabilillah karshe ya batal daga hanyar Allah ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يكي ادعى ان تشوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مي تب يا مي ججو يا زكاتا تبتل ده زوجياتا اكن دينك وقال الخليل عليه الصلاه والسلام النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ينا تشوا في دعائه ينا روكون الله يتي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ينا تشوا يا اوبنجي كا واتو اينفين tseratar da ni da ni da ƴaƴana kar mu bauta ma gumaka kaga annabi ibrahim ai ya tsallake bautan gumaka amma yana addu'a Allah ka kare ni da zuriyata daga bautar gumaka saboda a nuna maka baka cewa ka tsallake ka nanna da kafafuwa ci gaba da addu'a rabbi innahunna adlalna katiran minan nas yace Allah gumaka sun fitar da yawa daga cikin mutane da yawa yawan mutane sun koma suna bautar gumaka khafa ala nafsihi yaji tsoro makansa wa hakaza kullama qawiya imanul insani billah malan yace duk sanda imanin mutun yayi karfi imanin sa da Allah yayi karfi fa innahu yakhafu wala ya'malul fitan to lokacin kuma zai fara tsoro cewa fa kar ya kauce kar ya samu zamiya bai taba amintuwa daga fitina gurgudan yadda imanin ka yayi karfi gurgudan yadda kake tsoron bacewa daga kan hanya amma in kaji cewa kai kan ka amintu to imanin ka yayi kasa wala yuzaki nafsuhu mutum baya tsarkake kansa yace a haba mu ka ai mun tsallake mu ne a mu ka ai ba mu ba bid'a mu ba shirka mun tsallake mutum baya haka bal yas'alu Allah as-sabata sai dai roki Allah ya tabbatar da shi wa husnal khatimati da'iman wa abadan wa husnal khatimati da'iman wa abadan ya dinga roƙon Allah wato karshe mai kyau har abada wa yakhafu min su'il khatima yana tsoron mummunan karshe wa yakhafu min alfitani yana tsoron fitinuwa a cikin addinin sa wa yakhafu min azayghi wad dalal yana tsoron wato ainifin kaucewa daga kan hanya da zamiya da bacewa wa min du'ati su yana tsoron kar wasu wato miyagun masu da'awa su zo su kiraye shi kuma ya amsa kiran su kullun yana tsoro kar a ce yau ga wannan ya tashi yana kira zuwa gabata kuma ya samu zamiya ya bi shi da aka yace qauluhu da malam yace wal hifz mimma yakrahu wa yashadu da wato ainifin Allah ya tsare mu daga abin da yake ki kuma yake fushi da shi fayuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda yadatar da mu da abin da yake so yake kauna kuma yake yalda da shi min al a'mali wal aqwali wal i'tiqadat na ayyuka da maganganu da aqidu wayujannibana wayujannibuna ma yuskituhu min al-aqwali wal-a'mali wal-i'tiqadat sannan ya wato ainifin tseratar da mu da abinda yake fushi da shi na ayyuka da maganganu da aqidu fa huwa al-hadi subhanahu wa ta'ala Allah shine mai shiryarwa wa huwa al-muwaffiqu Allah shine mai gatarwa wa huwa ad-dallu wal-murshid Allah madaukakin sarki shine mai nusarwa zuwa ga hanya madaidaiciya shine kuma mai shiryarwa to wannan ita ce mukaddimar da malam ya kawo da kuma sharhin muqaddima wato na zabi mukaranta muqaddimar mukaranta matanin da malam yayi da kuma sharhin da malam Fauzan yayi domin ya zama kamar shine cikamakon karin bayanin da mu zamu yi sai zama bayanin da zamu dinga yi akan matanin da malam ya kawo shine fassara abinda wato ainihin malam Fauzan ya kawo na sharhi saboda haka wannan shine karshen muqaddima in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan namba ta farko da malam yake cewa ilmu annal islamu huwa sunna malam yake cewa ku sani cewa musulunci shine sunna wa sunnata hiya al islam sunna ita ce musulunci wa yaqu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar dai bai tsayuwa sai da daya bai yiwa ai sunna sai da musulunci bai yiwa ai musulunci sai da sunna daka in aka in kana so ka san meye musulunci to ita ce sunna mecece sunna to shine musulunci musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci in ba musulunci ba sunna in babu sunna ba musulunci da karka zo ka ce a mu kan ai mu yan tsaka tsaki ne mu ba ruwan mu kai mu musulmai ne mu ba ahlus sunna ba mu ba bid'a ba to daga lokacin da kace kai ba ahlus sunna ba duk inda ka jefa kanka sunan ta bid'a kana cewa kai ba sunna bane ko ina kaga dama ka sa kanka to sunan ta bid'a kana cewa mu ba ahlus sunna bane to ba sai ka fadi kai ne ba kawai ka shiga bid'a a yan ba ruwan mu ne kai a yan gargajiya ne a ni dan dariqa ne a ni dan shi'a ne a ni dan ni dan kaza ne in dai ba sunna bane to sunan ta bid'a har ka walar da kanka domin sunna ita ce musulunci musulunci kuma shine sunna ma'ana shine in kana so kai musulunci na gaskiya to dole kai yadda sunna ta karanta yadda sunna ta karanta sunna kuwa kan dama ai ba zai yi kace kai ahlus sunna bane sai da musulunci eh duk da naga wata kirista jiya a Facebook tana comment akan wani karatun Malam Idris Abdulaziz Allah ya mishi rahama yace wai ita kirista ce amma kiristar ma ahlus sunna ce ita eh ba wanda ya cancanta a bauta mishi in ba Allah ba da kai ita bata bautan Jesus saboda haka ita ahlus sunna ce cikin kiristoci eh kage yanzu ita ta fahimci ashe kiristocin da suke bautan annabi Isa din ma bata suke kai da haka ita ma Allah kadai za ta bauta mu duk da ta bace daga kan hanya da sai ta shigo musulunci kage wasu kuma anan suna musulunci amma na ta rigima da soyayyar annabi Muhammad abun bauta ne soyayya kuma akan wasu musulmai ne har wani yana cewa wai tauhidi wai ma'anan tauhidi wai shine hada Allah da annabi waje daya wai shine tauhidi wai a hada Allah da annabi gu daya su zama abu daya wai shine tauhidi wannan jahilci kenan bakin jahilci baki yanzu dan Allah jama'a da Allah da annabi abu daya ne Allah da annabi abu daya ne ba dai bane ba Allah yace kul inna ma ana munzir Allah yace ma annabi ka ce da su ni ne wa'azi ne matsayin annabi kenan bawan Allah ne wa'azi amma abun bauta fa sai yace wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar abun bauta kan shine Allah dan ka annabi bawa ne manzo Allah kuma shine ubangiji to yaushe kuma zaka ce wai tauhidi wai shine hada Allah da annabi waje daya wai shine hada Allah da annabi guda daya ai ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa in an zo an yi magana sai su ce wai wani tauhidin da ya nuna rashin darajar manzo Allah mun ba mu tare da shi tauhidi bai taba nuna rashin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai lokacin da aka ce ai tauhidi to lokacin ne hakikanin jahilai suke bayyana eh amma tauhidi bai taba rage darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai dai ana ce tauhidi to a lokacin jahilcin jahilai yake bayyana wanda ba su san waye Allah ba ba su san annabi ba to lokacin suke bayyana lokacin za su bayyana amma in dai aka ce tauhidi to kara darajar manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana albarka baki daya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafi mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu min saboda ina da fahimtar cewa a baya lokacin da iyayen mu ke da'awa malaman mu suke karantarwa cikin yan bid'a manya-manyan shehunan su ne suke fitowa suna bayyana bata to sai zamana cewa su malaman mu magabata su ne daidai da su su ne sa'annin su yanzu kuma sai aka wayi gari yara ne kananu marasa kunya marasa tarbiyya suke fitowa suna bayyana kafirci da fasikanci a social media to ina ga kuma akwai ci baya mu kuma yanzu matasa mu zauna muna cewa malaman da suka yi fada da suka yi gogurmaya da iyayensu shekara 30 40 baya kuma su dawo suna rigima da wayannan kananan yaran ina ga akwai ci baya a ciki akwai koma baya a ciki ya nuna kenan sunna babu ci gaba a cikin ta saboda haka lokaci ya kai da zai zamana cewa kowane zamani yana tafiya ne da sa'ansa ai kowane annabi Musa da Fir'aunin sa ai kowane annabi Musa da Fir'aunin shi kuma wanda yake shine daidai da shi to muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana albarka baki daya sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته